الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوه كانوا متى أشرن رشيدا قوتا رمضان شكرا تدبو دير دري حدود أربعين دي هجرية ونشين يداشي دشاتر قوتا مايو شكرا تدبو بيد أشرن ميلادية من الدرسين أشرن دترا a tafsirin mun al-Qur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan a kofar gidan kaya Kano a matsayin wato karatu na live da ake yi don yadawa a kafafen yada labarai na kusa da nesa. Kamar yadda aka saba, muna tambayoyin mu da muke da shi daga Facebook da kuma WhatsApp da Instagram wanda su ne kamar haka. Wannan bawan Allah ya ce Allah ya ƙara mana lafiya da imani. Wai mutum ne ya zo ya tara ana yin sallah ta jam'i a masallaci, kuma wasu rakawai sun kubuce masa bai samu ba, sai ya kabbara sallah, sai wani yanayi ya sa ya samu sahun gaba kuma bayan liman kawai sai alwalar liman sai ta lalace. Shi liman bai sani ba wajen jawo wanda zai ci gaba da sallah, sai jawo wannan mutumin wanda ya zo a ƙarshe masbuki, kuma akwai rakawoyin da suka kubuce masa, da haka sai yanzu da shi ya zama shi ne liman. To wai menene hukuncin sallan sauran mutanen wanda su sun samu sallah su tare da liman, aka jona musu masbu'i wanda shi ne ya zama liman a yanzu? To na farko dai a rinka yin tambayar da aka san ta yiwu, ko za ta yiwu masallaci na jam'i da ake yin jam'i an kabbara sallah har an kusa kammala sallah, a ce wai wani ya zo a makare, kuma da ya zo a makaren ya kabbara, wai wani yanayi ya sa wai har ya zo wai bayan liman, an fara sallah an yi nisa fa har an yi wasu rakawai, sai ga shi wani yanayi ya sa wai ya zo shi ne ma a bayan liman wanda ba da shi aka fara sallah ba. To akwai amsar tambaya, amma dai a rinka tambayan abin da ya faru ko abin da zai yi. Wannan yana da wahala faruwa haka ɗin, ban ce bai zai yi ba, wani yanayi zai iya sa watakila ya yi, amma dai da wahala. So babu matsala. Na farko, in wani irin wannan ta same shi, in har haka ɗin ta same shi, liman ya jawo ka alhali, misali akwai sallolin da rakawoyin da ake binka wasu wuƙi ne kai, kana iya tura wani aiki, da ya jawo ka sai ka tura wani, wannan sallah ta yi babu laifi. To kaddara baka tura wannan ba, ka je ka wuce gaba, watakila damar limancin kake so, inda ka zo ka makale a bayan liman kai masboki ne. To ya za a yi? Shikenan su na bayan waɗanda suka samu cikakkiyar sallah da liman za su zauna ne, idan an yi zaman tahiya sai su zauna sai su jira shi ya je cika sallarsa, in ya kammala ya zo ya sallama sai su sallama. Shi ne abin da za a yi insha Allah, wallahu ta'ala a'lam. Mai tambaya ta biyu ya ce Allah ce miki malam ya kai malam gida lafiya. Lala malam ina so a yi min ƙarin bayani dangane da waɗanda suke talla da waƙoƙin arna domin janyo hankalin mutane. Malam, menene hukuncin wannan kuɗi da suke samu? Ma'asalam. To waƙoƙi kan da na arna da na musulmi ma dai duk dai suna su waƙoƙi, ba su halatta ba. Dawakar arni, dawakar musulmi, duk sunanta waka, kuma tana daga cikin abin da aka hana a yi, wanda ya kamata mu kiyaye, kuma bai kamata mu rinka promoting abubuwa na barna wanda shari'a ba ta so ba. Bai halatta ba, haramun ne mu'amala da waƙoƙin, ballantana ma har a yadda da su, a sa su ana yin talla da su don jawo hankalin mutane. Akwai abubuwa dubun-dubata da mutum zai iya amfani da shi don jan hankalin mutane su gane amfanin hajarsa su saya, ba tare da ya ji ya ɗauko wani abin da Allah zai fushi da shi ba. Waɗannan wake-wake da kaɗe-kaɗe da kuke ji ana yi, ya zo a riwaya kamar yadda malamai suke faɗa, duk wanda Allah ya jarrabe shi da jin kaɗe-kaɗe da wake-wake, to ana jiye masa tsoron zai mutuwa irin can muna bugai. Duk mai jin kiɗa da waƙa, mai jin kiɗa da waƙa, ɗabi'a su ne jin kaɗe-kaɗe da wake-wake kullum, to ana jiye masa tsoron ya yi mummunar mutuwa, mutuwa irin can muna bugai, ya mutu yana munafiki. Allah gyara mana halin mu. So duk abin da mutum ya ji abin da Allah bai halarta masa ya ji ba, ya tabbatar cewa Allah zai tambaye shi duk abin da kunnenka ya ji, za a tambaye ka. Duk abin da idonka ya gani, za a tambaye ka. Duk abin da hannunka ya taba, za a tambaye ka. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Qur'ani yace da abin da ka gani, da abin da ka ji, da abin da ka gani, da abin da zuciya ta kulla akai aiki da shi, dukkansu kowane ɗaya sai an yi tambaya akai. Wani idansa ne zai kai shi wuta, saboda idansa yana zuwa ya kalla masa abin da Allah bai halarta mai ba. Wani kuma kunnensa ne zai kai shi wuta, saboda yana zuwa yana sauraron abubuwan da Allah bai halarta masa ya saurara ba. So ya kamata mutane su sani cewa wannan harkar kaɗe-kaɗe da wake-wake, a ga mutum wayarsa a cike da kiɗa da waka kullum ba ya da aiki, sai jin waka da kiɗa sai ka ce shaiɗani. Ka sani kana yi wa kanka mummunan taro ne, kuma fa tabbas sai Allah ya tambaye ka. Mutuwa kuma ba ta yin sallama. Ya kamata mu ji tsoron Allah mu kiyaye. Da waɗanda suke kallaci-kallaci, musamman zamani da ya kawo mu na ci gaba da ake ganin an mallaki wayoyi masu tsada, mutum yana amfani da wayarsa ya shiga duk inda ya ga dama, ya kalli abin da ya ga dama, ba wanda zai ce masa uffan. Yana cikin bargwansa, yana cikin mayafinsa, yana kallon fitina, yana kallon bala'i. So mutum yana yi wa kansa mummunan taro ne, kuma sai Allah ya tambaye shi. So ya kamata mu kiyaye, mu daina kallon tsiraici, mu daina kallon abin da Allah bai halarta mana ba, don kuwa akwai tambaya a kai. Sannan mu daina taimakon waɗannan waƙoƙi na arna da ake sa su a irin wato kios-kios da ake ce na zamani na downloading ɗin waƙoƙi da tura wa mutane waƙoƙi. Za ga wani ma sana'arsa gaba ɗaya kawai ya buɗe ɗan ƙaramin shagonsa, ya saka manya-manyan sufiku, kurin aikinsa kiɗa yake tura mutane a waya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duk abin da ka tura mutane ka sani, wallahi sai Allah ya tambaye ka. So wanda ma mutum ya yi wa kansa lissafi mai kyau, Allah gyara da mu. Wannan mai tambaya ta uku shi ma daga Facebook ne, ya ce Allah ya ƙara arziki da imani. Me hukuncin wanda ya yi zina bayan iyayen yarinyar sun gane? Wani ne ya yi zina da wata yarinya, Allah kiyaye, bayan iyayen yarinyar sun gane, sai aka ce wai sai ya aure ta dole don kada a tona musu asiri. To malam, menene matsayin yaron da suka haifa a musulunci sannan ya halatta su yi auren? To Allah ya sauwaƙe, Allah ya gyara mana halinmu, Allah ya kiyaye mana tarbiyyar 'ya'yanmu. Wannan shi ne hakikanin abin da ke faruwa da wannan ba Allah ya rubuto tambaya. Duk lokacin da iyaye suka yi sakaci suka bar 'ya'yansu, suka ba su 'yanci oba, to ku azo da tali, azo da barna. Babu abin baƙin ciki da ciwo irin yarinya budurwa a kaita gidan mijinta ba tana budurwa ba. Wannan bai da daɗi, ko jiya dana wani bawan Allah mun tashi a karatu yake mun waya yana cewa shi ba yayi aure duka kafin azumi ya aure, amma yarinyar nan da ya aura kawai shi ya riga ya tabbatar ba budurwa bace ba, shi ya je ya aure ta a matsayin budurwa, amma da suke tarayya da ita kawai ya gane kawai ba budurwa bane, tunda akwai alamomi da ake iya fahimta. Nace ba mamaki, ƴaƴar zamani ne, duk wanda ya biye kwalliyar yarinya da kyalkyalinta da kwalisar banza da kuma surutu da ƙaryar zamani, to ba mamaki ka je ka ɗauri yarinya da ta gama yawon duniyanta, maza sun lalata ta, ka je kai kuma ka ɗebe ta ka kai gidanka ka kai wa kanka guba da masifa. Wannan shine abin da yake faruwa. Ai makarantar da ta yi dama ta shahara, makaranta ce da malaman makarantar suna lalata 'yan mata, wai abin bakin ciki abin ciwo, wai a ƙasar nan ko in ce a garin nan wai akwai sanannun makarantun secondary schools na mata wanda sun yi ƙaurin suna sun shahara, ƙalla ne yarinyar da za ta gama makaranta a nan gurin ba a lalata ta ba, malaman makarantar sun yi suna da lalata 'ya'yan mutane, an fasan da makarantun nan kuma ake ci gaba da kai 'ya'ya makarantun, kuma aka kasa ɗaukan mataki akan malaman da shugabannin makarantun, wannan lalacewa da me tai kama, da haka an zo an auri yarinya ba matsayin budurwa ba. To wannan shi tambayarsa ya tabbatar da an yi zina da yarinyar kuma an gane an yi zina da ita, wala'alla ciki ne ya bayyana, tunda kaji an ce mai hukuncin ɗan da suka haifa, to kenan ya daɗe yana yin ta'adi da ita har ciki ya bayyana, kamar yadda ana samu kaga yarinya budurwa an yi aurenta da ciki, idan wanda ya aure ta diga ne bai san me yake yi ba shine ba lallai iya ganewa ba. To yanzu wannan ya tabbatar shi ya lalata da ita, kuma an ce a rufa juna asiri a aure. Me hukuncin ɗan da suka haifa? Na farko dai ɗan ba ɗa ne da aka same shi ta hanyar shari'a ba, ba ɗa ne da aka haifa ta hanyar shari'a ba, shi ɗan a karan kansa ba shi da laifi. To me laifinsa shi? Kurin gani ya tarar da kansa, kamar yadda wani yake tambaya ce malami ni kawai na tashi na ga mahaifiyata na tambaye ta na ce mata ina babana, kawai ba ta bani ansa, na yi shekaru ina tambaye ta ina babana, kawai daga baya ma dai na fahimci cewa kawai ban da uba, sai gashi wani ya zo ya gaya mai yana cewa ka daina fa ɓata lokacinka, gaskiya matar mahaifiyarka ta yi yawon banza ne aka same ta, kuma yaron ya zama yaron kirki malamin islamiya ne ma anguwarsu, ya haddace alqur'ani yana koyar da yara islamiya amma bai san ubansa ba, yanzu wannan ba a cuce shi ba? An cuce shi, kuma uwar tana raye, yayi ta gaya masa ubansa ba ta faɗa ba da sauransu. To irin wannan abin da ake faɗa wai a ce yaro shege ne, to wannan ba daidai ba ne a rinka ce masa shege, to me ne na shegiya da ai uwar ce shegiya ba shi ne shege ba. Ko da yake za mu iya cewa a Hausa an ce shege wai ana nan wanda bai da uba da sauransu, to haka ne wannan kes ɗinsa daban, tunda in har wannan yaro shi kaɗai ne ya yi alaƙa da ita ha aka sami wannan ciki, to kenan ai an san ubansa, kenan maniyin wannan mutumin ne, kenan an san ubansa, ba daidai yake da matar da ta yi ta yawo ta yi zina a can ta yi zina a can ta yi zina a can ba a san maniyin waye ba, ta ga wannan da bambanci wadda take irin abin nan kamar karuwa kenan da sauransu, amma wannan mutum ɗaya ne specifically ya yi ta wannan lalata da ita. So ɗa dai nasa ne, kamar yadda wasu malamai suka faɗa ɗa nasa ne, tunda an tabbatar ita ma ta tabbatar ba wanda izina da ita in ba shi wannan mutumin ba, so ɗa nasa ne, ya danganta matsalar zai shiga da sa ko zai shiga da sa, wannan wani dogon zance ne na malamai da aka yi ta jayayya ana ta sauyin ilimi, zai ci gadonsa ko bai ci gadonsa ba, za a danganta shi a ce wane ɗan wane ko ba za a danganta shi ba, amma dai dole a takaice abin a ce wannan dai ɗa nasa ne, tunda ba za a danganta shi ga kowa ba, dole tun daga ubansa nan da sauransu, sai dai ba ɗa ne da aka same shi ta hanyar shari'a ba. gabar tambayar ta bi shine me hukuncin bayan mutum yayi zina da mace ya aure ta? Na'am, ya halatta bayan mutum yayi zina da mace ya aure ta, amma bayan ta yi jini daya, jini istibra'i, wannan jini daya da za ta yi na istibra'i shi ne nuna tsarkakan mahaifa cewa babu wani abu a tattare da ita. Dole idan mutum yayi zina da mace yana so ya aure ta, sai a bari sai ta yi jini daya da zai nuna wato tabri'atul rahimi, mahaifar babu komai a ciki. To sai ya je ta yi sigifari, ya yi sigifari sai su tuba sai su yi aurensu, shi kenan, wannan babu laifi. Ba ce aka idan mutum yayi zina da mace ba zai aure ta ba, sai dai kawai dai za a yi auren, amma dai ana tuhumar juna, kowa bai yarda da kowa ba, don za ta yi tsammanin kai mazinaci ne, kai ma za ka yi tsammanin ai mazinaciya ce, wataƙila tana zuwa ta yi, amma dai ba laifi ba ne don an rufawa juna asiri ya aure ta. To in a case of wato a ce lokacin da yake kuma akwai ciki, to ba a yin aure kuma da ciki. Wannan shine da yawa daga cikin maganganun malamai, ba a daura aure da ciki, an yi kuskure an daura aure kenan da ciki, wanda bai kamata a daura auren da ciki ba, da sai a san dabarar da za a yi. Magana a zubar da shi ba, babu wani magana a zubar da ciki. Me yasa ta je ta yi me laifin nan da za a je a barar da shi? A bar ta ta haife shi, ta kare, ta sha kunyar duniya da ita da iyayenta, tunda su ne ba su yi mata tarbiya ba. Daga nan nake jan hankalin iyayen yara, wallahi ku tsaya ku kula da ƴaƴanku mata. Duk wanda Allah ya jarrabe shi da yarinya budurwa, ina tabbatar masa cewa yana cikin jarrabawa. Duk wanda yake da ƴa mace, wallahi yana cikin jarrabawa. Dazuɗin nan wata mata ta kira ne daga Abuja, take kira na take cewa tana mun fata. Wani mutum ne ya kira ta cikin dare wajen ƙarfe 2:30. Babban mutum ne ya kira ta. Wance ce, na'am. Kina lafiya? Lafiya. Kana ya gajiya? Alhamdulillah. Kina ina? Tace ina gida. Ko za ki iya fitowa? Tace fitowa yanzu. Yace to menene? Ayyo amma ciwon ai. Yo amma ciwon abinda suke kaga sharin dan boko ko? Yo amma ciwon aikin balaga za ki iya fitowa. Wai yana son ganin ta yanzu? Za ki zo ko in turo da mota a dauke ki? Mutum ya buga wa ƴarka waya ƙarfe 2:30, ƙarfe 3, saboda ya raina maka hankali, ya ɗauke ka, baka ma san amfanin zuwanka duniya ba, ka gama wahalar tarbiyyar ƴarka, ka gama kula da ƴarka, ka gama kaza, wani kurin ya buga mata waya cikin dare, ya sa mai gadi, a sa mai gadi ya buɗe mata ƙofa ta fita, ko a zo a ɗauke ta. Ta ce wallahi malam, da na biye wannan mutumin da na fita, kuma da sai abin da ya faru. Sai ta ce wallahi sai jikina ya ta rawa. Na ce to yanzu in fita da wannan daren? Kuma saboda ma an raina ma 'yan matan da yake an mai da su kayan banza, yanzu kiransu ma ake a ce su je, da zuwa ake yi a same ta saboda suna da daraja, amma yanzu tunda 'yan matan ba su da daraja, kira miki ma za a ce ki je, kuma dole ki kai kanki. Akwai 'yan matan da kansu suke kai kansu inda za a yi lalatan da su. Wallahi wannan misali ne daga cikin misalai dubun dubata na ta'adi da ɓarna da ake yi na 'ya'yan mutane, ana lalata 'ya'yan mutane. So ya kamata wallahi mutum ya kiyaye, ya kula da tarbiyyarsa. Kuma man to man, ƴarka budurwa kana sanar da inda take, yawa tana kusa da ɗakin uwarta, da kaji kararau kararau ka ce kai ya haka yi ne, ka buɗe ƙofa ka leƙa ƙwarai kuwa, in ba haka ba wallahi sai ta fita. Lokacin harkar waya ɗin nan, lokacin harkar waya ba, yanzu wani ba sai zo ya kira ta ba, an yi fakin da mota da air condition a kwashe maka ya a tafi, kana can kana ta munshari, ha ka buɗe baki a je a lalato maka ya, dab da asuba a dawo maka da ita. Ai ba wani maganan ka kai ƴarka babba budurwa wai wani boys kota ko wani wai nesa, tana kusa da kai, eh tana kusa da kai, ya zama ma kana da mamu kullum ma ba zai yiwu ba ma ta fita, tunda wallahi wannan zamanin ba abin da ba a yi, abin yana da ciwo kwarai da gaske. Shi yasa ake samun matsaloli da yawa yanzu a wasu guraren, ba a yadda a yi aure sai an yi gwaji, saboda zai iya yiwuwa yarinyar nan ta ɗebo masifa, kaje ka auro yarinya ba ka da garanti a kanta, ta gama yawonta na duniya, 'yar duniya ce, ta waye, ta san maza, ta ɗebo maka bala'i, ta zo ta tsunduma ka a ciki, shi kenan ba ka daɗe ba ta karka, ta kashe ka. Daman yawanci maza ne suke mutuwa su bar mata, shi kenan ka tafi ba ka shirya ba. Ku kiyaye, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye tarbiyyar ƴaƴanku, Allah ya tsare mana rayuwarmu gaba ɗaya. Mai tambaya ta ƙarshe ya ce Allah ya ƙara maka ilimi, a ya kare ka daga maƙiyanka, amin. Ya ce shi mutumin jigawa ne, yana tambaya me hukuncin yin sallah da bluetooth ko headphone a kunne da kuma glasses a musulunci. To sallah da glass ne ba laifi ba ne, mutum zai yin sallah da glass, matuƙar glass ɗin zai bari ya yi sujjada, goshinsa ya taɓa ƙasa, hancinsa ya taɓa ƙasa, gilas din zai bare daman gudun sujjada nan da nan ne ai da goshi da hanci in dai gilas din zai bare babu laifi amma bai halatta a sallah da bluetooth ko da headphone ba mutum ya zama bluetooth din shine zaka ji karatu da shi zaka yi rukui da sujjada ko headphone wannan bai halatta ba wannan ya zama wasa ma da addini Allah gane da mu Allah ya samu cika da imani arama insha Allah ta'ala muna cikin kissar annabi Dawud alaihi salatu wassalam can inda Allah yake faɗa cikin suratul anbiya fasakkarna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr aya ta ainihin wato 79 muka ce Allah yana faɗa ya ba wa annabi Dawud da duwatsu da tsuntsaye malaman tafsiri suka ce Allah ya ce suna yin tasbihi tare da shi idan annabi Dawuda yazo yana tafiya yana tasbihi yana ambaton Allah yazo wajen dutse sai dutsen ya rinka amsawa duk inda tsuntsu yaji annabi Dawuda yana tasbihi sai shi ma tsuntsun ya rinka ainihin wato amsawa kai akwai ma wasu malaman da suka ce duk inda suka ganshi ma sai su rinka tafiya tare da shi tsuntsaye sai su rinka bin sa saboda Allah ya hore masa su Allah ya yi bayani ya faɗa a wata ayar wa laqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayr wa alanna lahu alhadid an ya'mal sabighatin wa qaddir fi as-sard wa a'malu salihan inni bima ta'maluna basir a wata ayar kuma Allah ya ce isbir ala ma yaquluna wa zkur 'abdana Dawuda dal aidi innahu awwab inna sakharna al-jibala ma'ahu wannan fasar aya kenan إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا والطير كوكما إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق سيشي والطير محشورة كل له أواب فلنسي الله يشي وكنا فاعلين للي من كثن شي من أيكة هكا وداود من سوق قامسا كومن يسري مسا دواسو من باشي غنطاين سنعين تسبيهي سنع ذكي الله tare da shi a lokaci guda ala sabilil takrim lahu Allah ya masa wannan dan ya girmama shi shi annabi Dawud wata'idi li nubuwati kuma dan Allah ya girmama annabtansa lalle wannan yana nuna kudirar ubangiji la yu'jizuha shay ba abin da yake gagarar kudirar Allah wannan abun an saba da shi ne ko ba a saba da shi ba haka lamarin Allah tabaraka ta'ala yake sannan yau za mu karanta cewa Allah ya hore wa annabi Dawud da ƙarfi Allah ya ba shi ƙarfi yana iya sarrafa ƙarfi makeri ne shi annabi Dawud to me yake yi me malam
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa'allamna sun'ata لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون
الله يقول وعلمناه صنعة لبوس لكم من سند شيء النبي داود وأنا بياني ني ناينهم واتو وتنئم كما دا الله ييمس من النعمة التي أنعم الله بها على داود عليه السلام mun sanar da shi mun koya masa kera labus in an ce labus riguna na yaki al kalmar labus a larabci shine kullu ma yulbasu al labus duk abin da ake sawa shine labus kullu ma yulbasu kaman ka ce al libas ko ka ce al malbas al labus al libas al malbas duk ana nufin abin da ake sakawa amma anan wa'allamnahu san'ata labusin ana nufin wa'allamnahu san'ata duru' mun koya masa mun sanar da shi yanda ake yin silke na yaki kamar ka ce riguna na yaki bulletproof wanda ake amfani da su a da rigunan karfe in za a je yaki akwai rigar karfe da ake sawa sai yanda in an sare ka da takobi ma bai zai iya ratsa jikinsa ba bayan falala da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ya kuma bashi ilimin kira sina'atu duru'i kenan mutum ne haziki annabi Dawuda mutum ne mai basira ya iya kere-kere wannan wato yana nuna mana gogewarsa da Allah madaukin sarki ya masa wannan ni'ima yace li tuhsinakum min ba'sikum wadannan riguna na yaki da za ku rinka yi dan su ba ku kariya daga ainihin wato yakin abokanan gaban ku shine li tuhsinakum min ba'sikum ba'sikum ana nufin yakar abokanan gaba riguna da za ku sa ku samu kariya ay li taj'alakum fi hirzin wa ma'manin min al-isabati bi alati al-ard rigar da za ku samu wato aminci daga kubuta daga ainihin abun fada abun yaki kuma wataqi ba'dakum min ba'si ba'd rigunan da suna bawa wato suna kare ku daga wato yaki in wani ya sari wani saboda rigar yaki din nan amfaninta idan ka sa da a sare ka da takobi to sai dai a ga takobin ya nadi ko kuma a soka maka kibiya in an zo yaki akan soki mutum a kirjinsa ko a soka mai kibiya ta baya to annabi Dawud Allah ya koya masa wato ilimi da zai yi rigunan yaki yana sayar da su yana samun ainihin wato amfani kalmar litufsina daga ahsana ne akan ce ahsana fulanun wato fulanan idza ja'alahu fi hirzin wa fi makanin maniya wato ba da kariya yayin da wani ya kare wani akan ce ahsana bisad ba bisin ba shi yasa aka ce hisnul muslim hisnu bisad wato wani littafi ne kamar kariya ne garkuwa ga musulmi so anan Allah ya ce yayi wa annabi Dawud wannan ni'ima fa hal antum shakirun wa shin ba za ku kasance masu yin godiya ba ma'ana fashkurullaha ta'ala ala hadhihi ni'am ku yi wa Allah godiya akan waɗannan ni'imomi ku yi amfani da wannan ni'imomi ta hanyar yi wa Allah tabaraka wa ta'ala wato da'a a takaice wannan aya da Allah ranma ya karanta mana yana nuna mana cewa annabi Dawuda wato mutum ne mai sana'ar hannu kuma yana nuna mana cewa annabawan Allah suna da tawazu'i suna da gangan da kai dan haka Imam Al-Qurtubi Allah masa rahama a cikin tafsirin sa da yazo sai ya ce wa hadhihi al-aya aslun fi ittikhadhi as-sana'i wal asbab wannan aya din asali ne wajen bayanin halaccin riko da sana'o'i da sababin neman abin duniya yin sana'a ta hannu yin sana'a da mutum zai sama wa kansa rufin asiri to wannan aya ta kwadaitar da mu yace wannan shine huwa qawlu ahli al-uqul wal albab shine zancen masu hankali masu tunani لا قول الجهلة الأغبياء القائلين بأن ذلك إنما شرع للضعفاء حكيك بابا ديدي بني مغنغنو واواي واتو جاهلي دا سكي تشاوي أي سناء الحنو وي تمتانين ما سروني إذن ما سكسكن تد سناء الحنو إن أنغا كان سناء الحنو سيأدوك أي كي تلكني أي كي مسكيني أي كي مرشيني يتي فالسبب سنة الله في خلقه wato bin sababin da mutum zai nemi hanyar abinda zai ci abinda zai rayu yayin sana'a ai sunna ce ta Allah a kan halittarsa yace fa man ta'ana fi zalika faqad ta'ana fil kitabi was sunna duk wanda ya suka akan yin sana'a ta hannu to hakika yayi suka akan alqur'ani da sunna Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labari annabihi Dawud annahu kana yasna'u ad-duruh lalle annabi Dawuda yana yin sana'ar hannu makeri ne shi kun san makeri da zai jaki karfe ko makeri da zai bugi karfe ya shawuta ya san'anta shi to haka annabi Dawud yake yayi takwari yayi rigar karfe yayi takalman karfe yayi lauje yayi fatanya duk abin da ka sani yayi sarka duk wani abin da ka sani ana yin juye ana sarrafa karfe da shi kuma Imam Al-Qurtubi yake cewa wa kana Dawud ya'kulu min 'amali yadihi annabi Dawuda yana cin abinci ne da iyalinsa da abin da hannunsa ya neman masa mai sana'ar hannu ne mai ciyar da iyalinsa da sana'ar hannunsa ne wannan yana nuna mana darajar sana'ar hannu darajar sana'ar hannu sana'a ce mai albarka kira ne sassaka ne gyaran mota ne tonan rijiya ne gini ne duk wani abin da aka sani sana'a ce ta hannu, bari mu shigar da malamin makaranta shi ma rike alli ne a aji, ana ta murzawa ana rubutu shi ma sana'ar hannu ne, akwai albarka kwarai da gaske. A'a, kera wani abu ne, duk abin da ka sani na hannunka zai yi amfani ka ci abinci, to babu sana'ar da ta kai shi daraja. Ta fi sana'ar da za ka je kana zaune AC yana buga kuɗi suna zuwa maka, in dai albarka ne. Shi yasa aka ce wa kana Dawud ya'kulu min 'amali yadihi, annabi Dawud yana ci da ainihin wato gomin hannunsa, ba shi kadai bane ba, akwai annabawa da aka lissafa mana galibinsu annabawa ne waɗanda wato suna yin sana'a suna rayuwa da shi, don a zaburar da mu muhimmancin sana'a. Yanzu annabi Dawud, annabi Adam manomi ne shi, annabinmu annabi Adamu babanmu shi ya shahara da noma da zuwa gona, yana zuwa gona. Annabi Nuhu kafinta ne, kafinta mai buga kusa da dakan katako. Annabi Nuhu alayhi salatu wassalam, shi yasa lokacin da Allah zai kubutar da shi daga ruwan tufana, ai shi yayi jirgin ruwansa da kansa. Wa yasna'ul fulk, haka Allah ya ce, وَيَسْمَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. هكا النبي لقمان شيكما تيلاني، النبي لقمان تيلاني كاغا تيلو لي سنسامو جندن زواكينا سنسامو سنعا أبو نيمي تشو برايد لسي هكا يكي أنا أين هواتو سنعا تنكي لنكي. النبي طالوت، طالوتا Daluta shi kuma jima yake, annabi Dalut shi kuma jima yake, annabi Lutu shi ma yana noma. Dan lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya turo mala'iku za su halakar da al'ummarsa, sun tarar da shi yana gona, yana gona yayyo itace, kamar yadda aka ruwaito ya saro itace da zai kai wa iyalinsa su ci abinci. Annabin Allah, duka waɗannan annabawa suna yin wannan sana'a ne don su kare mutuncinsu a idan mutane, sannan kuma su kare kansu daga kaskanta da tozarta. Shi yasa ya zo a cikin hadisi da Imam Al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa, inna Allah yuhibbu al-mu'min al-muhtarif al-muta'assif, Allah yana son mutum mai sana'a mai kamewa, ya yi sana'arsa, ya yi taɓa-taɓansa, ya je noma, ya yi aikin da zai na hannu, ya kame kansa. Allah kuma baya son wato as-sa'ilul mulhif, maroƙi wanda zai naci yana zuwa yana roƙon mutane, ƙasƙanci ne roƙo, ci baya ne roƙo, kullum hannunka kana miƙa shi kana ainihin wato roƙon mutane. A nan abin da nake kira izuwa ga samari matasa, lallai mu tsaya tsayin daka mu yi koyi da waɗannan annabawa, ko da ta babin wannan sana'o'i ne. Daga cikin hanyoyin da ake mana ake tozartar da mu a maida mu baya kashe irin waɗannan sana'o'i, da kuma yadda gwamnatocinmu wasu ba su maida hankali akan taimakon sana'o'in hannu din nan, shi yasa muka ci baya. Wani ɗan uwa yana gaya mun, yace wallahi malam, duk yawanci abubuwan da ake kawo mana daga China, ana kwantina ana kawo mana su, wallahi matan aure ne a cikin gidajensu da ƴaƴa da mazaje suke a cikin gidajensu. A China mutum a gidansa sai yayi kamfani, kamfanin nan kuma a cikin daki ɗaya ne, zuwa zai je wancan kamfanin ya sayo wannan ƙarfen, ya je can ya sayo wannan robar, ya je can ya sayo wannan kwalin, ya je ya sa sunansa a buga masa, da haka packaging kawai zai ringa a gidansa da shi da matansa da ƴaƴansa suke. Kusan China duk gidajensu idan ka bi za ka ga suna yin sana'a. Ina irin waɗannan fitilun nan da muke ta fama da su muna haskawa, fitilu da muke muna haskawa waɗannan rakani kashi mai haske ɗin nan, duk yara ne ƙanana, mata, ƴan mata, ƴan junior secondary schools, senior secondary schools, mata da suke gidajen su suke yi. Kar ka ɗauka wani babban wani kamfani ne na abin, shi yasa na ga sunan nakin daban-daban, kullum kayan suke ɗaukowa, su ɗauko waya a can su jujjuna, su haɗa wancan, su yi waye da kayan walda su jujjuna a gida. Kuma wallahi a nan ma idan mutum ya ga dama na rantsa da Allah zai iya kai ko ni dinnan da nake muku bayani kai ku gani banza banza wallahi in inda na samu zama wani abu wallahi zan iya yasa saboda ni da man ina yaro da Allah yayin taba taba ne da ni Allah nake ga muku wallahi nake ga muku ba wato akwai mutane masu basira da za su iya abu dan wani rijiyo da wani abun nan ka tattaba shi ka gyara duk zaka iya karka dauka wani kayan gabar ne to amma an kashe mu wani yaro yazo ya same ni mai basira yace wallahi mallam kagan nan zan iya maka jirgin sama nace kai yace wallahi sai in ma an tashi shi ya zaka yi ce wallahi na dauko inji kaza na hada kaza na hada kaza ina danna guri wallahi sai in tashi shi sai in tura shi yaje gurin zai dawo nace kai amma yana nan baki miskini ba wanda ma ya san da shi ko chairman local government din su ma bai san da shi ba yaji yayi jarrabawa a jami'a yaji jarrabawa ba wanda yake kula da shi ga sunan ƴaƴan baiwa muna da su wanda Allah ya ba su basira ha amma ina so kula da sana'ar hannu din nan da bawa masu basira basirar su a ba su dama su tunani wallahi zai taimaka yar mota din nan da kake gani wani in ya zo na wallahi ya taba taba yayi ta me ya dama abun ai ba wahayi ake musu ba ai ba wahayi ne daga sama aka yi aka ce wane yake kaza ba basira ce tunani ne imagination ne ai hada wancan da yana wannan akwai abubuwan da za su gagari wani wallahi sai gauni ya gyara shi so nawa ake zuwa ko computer ko wani abu akai ta duk inda za a je an kai ta ingila an tattaba ba teba an kai ta kaza an tattaba ba teba kaza kaza da sauransu idan aka kawo ta nan baki ya same ta ya dudduba ta sai babbare ta wallahi sai ta tashi ta shekara Allah zai kai wani je kai aikin ka kuma har abada ba za ta sake baci ba kuma wallahi ta gyara mota an taba an gyara an je wajen wannan an taba an gyara an je wannan an taba an gyara wani idan ya je bai taba zuwa makarantar boko ba ko dai bai taba yi ba amma Allah in ya shiga kwance injin nan ya duba ya duba ya duba yana tattabawa sai ga ya tashi ta to wannan malakar ta sana'a yanzu an kashe ta muna ganin sana'ar hannu ci baya ne ba ma taimakon masu sana'ar hannu muna ganin kaskanci ne muna ganin kaza kowa dai sai dai ta ci banza kowa ya gama makaranta ya je shiga office a kujera tana buga shi AC yana buga shi yana samun kuɗi to ya za a yi mu ci gaba yaya za a yi mu ci gaba a ce wai 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 kuma wannan mask din da ake sawa na baki lokacin da wannan corona ta zo wai ana ta jira wai wai sai an yi order daga China wannan mask ba na sawa a baki ba wata auduga ce ta banza ta iska ta kadda ne ma ba wani abu bane ba ka tsaya ka duba menene a ciki zare ne kurin wannan mask da ake sawa na baki me yayi a ciki wata na'ura ne aka sa a ciki amma kuma ya zamu yi dole tun daga China aka kawo in ka makala nan shine zai kare ka in ka toshe nan waye da sauransu a je a samu teloli bana a ba su yadi su dinka zai ba yi zai to amma ba komai ba mu iya ba silibar ba ma iya yi wane ne ba ma iya yi komai ba ma iya yi ba abinda muka iya yi komai muna jira yanzu zai da kananan wayoyi din nan da ake kawo ana ku tsaya ku warware su ku duba su ku gani meye a ciki ne me ba za mu iya yi ba to amma ba mu da masu taimakon mu komai muna jira sai an yi an kawo mana ba abin da muke iya yi yadi yadi kuma yadi sai mu noma auduga iya noma amma Allah ba ma iya sarrafa ta sai dai a dauki wannan audugar a tafi da ita Australia a je a sarrafo ta a buga yadin da ake so shedda a sa mana kudin da aka dama a saki dawo mana shi galiban kayan da ake kawo mana audugar mu ce zamu bayar a je a kawo da sauransu wani yana ban labari ya ce ina irin zare duk wani zare da ka sani zare wannan zare da ake dinka riga din nan da wanda ake yin kula insha Allah ina jin din Najeriya ba kamfanin da ake yin shi a iya sani na wani mai kamfani ya taba kai ni a wata kasa ya nuna mu yace kaga yana ga ya mu yace kaga kai dan Najeriya ne sai eh yace to kaga wannan audugan ga baki daya sai mu je Najeriya sai mu siyo audugan sai ai packaging din audugar a shirye an guriyar a gyara ta sai a matsi ta duk inda ake noman auduga mu siyo a Kamaru mu siyo a kaza sai mu dora ta a jirgi sai mu kawo ta anan sai mu sa ta a kamfani sai ya sarrafa ta sai mu mai da ita zare idan mun mai da ita zaren nan sai mu dade mai da wannan zaren ku ne kuke sa hula duk duniya ba mai sa irin wannan hulunan sai ku mu muku baki mu muku ja da audugar ku ne amma ba kwa iya sarrafawa ku ne kuke dinkin aiki babban riga da wane ne da kupta duk duniya galiban mu ne dai a kasar Hausa mu ne muke wannan dan haka namu ne sai a dauka sai a je a kero a sayar mana yanda ga dama yace sama da shekara 30 shi yake yin odar zare yake shigo da shi yake kawo nan na san gurin, na san kamfanin, na je kuma na gani, kuma ba wani kayan wata tsiya bace, gurin karafuna ne kawai aka rada ake sarrafa, amma mu babu. So duk wanda yake so yayi aiki in ya ji karatu, to sai ga dai Annabi Dawuda mun gaya muku makeri ne, karfe yake da ka ya sarrafa karfe gashi nan. Kuma mu ma namu mutanen suna da basira, ku je ku duba a tarihi a da abubuwan da iyayenmu suke yi, lauje, fartanya, matsefata, masilla, wane ne ya faruwansu da ƙoda kaya daga China, daga Ingila, daga ina ne faruwansu da shi, kuma ya fi musu albarka. Amma ya laifi mu ko yanzu komai mun zauna muna jira sai an kawo mana, shi yasa su ta tukuikuya mana tsiya suna kawo mana, Allah ya gyara mana. To bayan nan kuma mun ji baiwar da Allah ya wa Annabi Dawuda, to sai kuma Sulaiman akramakallah, mai Allah ya ci. To sai kuma Allah ya mana bayani wani bangare na ni'ima da Allah ya wa shi Annabi Sulaiman dan gidan Dawud. Wannan dane da uba Allah ya musu baiwa yake sai mana bayani, Sulaiman dan gidan Annabi Dawud. Wali Sulaiman riha asifa, shi kuma Sulaiman mun bashi iska mai karfi, shine ar-riha asifa, kamar kace sakharna kenan ma'a Sulaiman, kamar da kace sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna, to shi kuma Sulaiman Allah ya hore masa iska, Nabi Sulaiman iska mai karfi shine ar-riha asifa shadidatul hubub kenan, kamar da aka bawa babansa duwatsu, aka ba wa babansa tsuntsaye, shi kuma dan aka bashi iska mai karfi. Tajri bi amrihi ila al-ard allati barakna fiha, iska tana tafiya ne da umarnin Annabi Sulaiman zuwa ga ƙasa wacce muka yi mata albarka. Ai ja'annaha ma'a quwwatiha wa shiddatiha tajri bi amri Sulaiman, duba karfin iska, duba ainihin wato tsananin iska, amma sai Annabi Sulaiman ya bata command, sai Annabi Sulaiman ya bata command sai nan sai tafi da izinin sa, zai ce ki tafi guri kaza, ina ne al-ard allati barakna fiha, ita ce kasar Sham. Wasu malaman suka ce yumkin an yakuna ammu min ard al-Sham, zai iya yiwa zama sama da wato kasar Sham, ko ina ma Annabi Sulaiman sai ya bawa iska command ta je duk duniya ba inda ba za ta je ba, haka Allah ya ga dama ya bashi. Tajri bi amrihi, a wata ayar Allah ce tajri bi amrihi ruha'an haitu asab, iskar takan zo wani lokacin wato ta zama mai karfi, wani lokacin ta zama ruha, in an ce ruha bai sauki mai wato mara karfi kenan, kamar kace layyina a bisa hikima ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Yasa a wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala yace ghuduha shahrun wa rawahuha shahr, ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر, من باوى سليمان إسكا وانده ونن إسكا تفية تسافي وتا غدا, تفية تتيمى وتا غدا, شيني غدوها شهر ورواحها شهر, وأصلنا له أين القصر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا التي وقليل من عبادي الشكور. دكا ونن بيواتي دا الله يوى النبى الله وتشي النبي وتو سليمان كنا أنم قرن الله يمنى بياني وتو ياباشي بيوى غا إسكا تنا تفيا دا أمر ننسى يا أيكي إسكا ko ya hau iska din ta tafi da shi inda ya ga dama. Allah ya hore masa dabbobi, Allah ya bashi aljanu, duk aljani da ka sani yana karkashin Annabi Sulaiman. Shi yasa wata rana wani aljani ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai ba, Annabi ya cafke shi ya ce na daure ka a fila daga cikin filolin masallacin nan, sai ce fatazakartu da'wata akhi Sulaiman, sai na tuno addu'ar dan uwana Sulaiman. Dace rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, ya Allah ka bani mulkin da ba wani dan adam da zai same shi bayana, haka annabi Sulaiman ya roki Allah ya bashi mulki, mulkin da ba wani dan adam zai samu irin nasa. Allah ya ce ya karba. Sai annabi ya ce to bai kamata in daure wannan aljanin ba dan na shiga cikin mulkin Sulaiman, sai na sike shi. Amma da ba dan haka ba, da sai in daure shi in bashi fi gari ya waye, yaran Madina su zo su jefe shi da dutse. Allah ya ba wa annabi Sulaiman aljanu suna ainihin wato suna tasarrufi da alƙarshin mulkinsa. Yasa ya ce wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi idhni rabbi, aiki yake saka aljanu. Yasa ya ce ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathil, har gini suke masa. Annabi Sulaiman sai ya sa aljanu su gina mai birni guda, birni guda kawai. Ka wayi gari kaga guri daji ne, amma yanzu ya zama birni. Aljanu sun gina shi annabi Sulaiman, suna yi masa mutum mutumi, suna yi masa wane ne abubuwa ne, ga sun da kwanuka na abinci. Wajibanin kaltawabi wa kudurin rasiyati i'malu ana dawuda shukura wa qalilun min ibadiyash shakur. Duka wannan baiwa ce Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqa'an haythu asab. Haythu asab nan ana nufin wato haythu arat kenan. Tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Iskan nan sai ta tafiya wato zuwa ga gurin da muke masa albarka. Anan yace wa kunna bi kulli shay'in alimin. Lalle mu masu ilimi ne akan komai, inji Allah. Ai wa kunna bi kulli shay'in yajri fi hadha al-kauni alimin ilman mutlaqa. Duk abin da yake faruwa a wannan duniya lalle mun san shi ilimi sakakke. Laka ilmi ghayrina min khalqina, ba irin ilimin wani mu cikin halittar mu ba. Wannan yana nuna ba abin da zai faru a duniya Allah bai sani ba. Wannan raddi ne ga yan bid'a da suke cewa wai abubuwa suna faruwa a duniya wai Allah bai sani ba, wai in zaka je kasuwa yanzu wai Allah bai san inda zaka je ba sai ka je yake ganewa, wai in zaka aikata wani abu gobe wai Allah bai sani ba sai goben in kai Allah yake ganewa. Akwai yan bid'a masu wannan aqida, masu wannan tunanin, da kuma waɗanda ma suke inkarin ma babu ma Allah ma gaba daya. Mutum ya zauna ya miƙe kafa ya ce wai ba Allah, sai ka tambaye shi daga ina yake, faɗo waye daga sama? Sai ya ce maka nature ce, yanayi ne. To yanayin waye yanayi? Shi yanayin da ya yi ka, waye yi shi yanayin? Kafin ya yi ka shi yanayin, waye yi shi? Yaya abu haka kawai zai haɗu ya yi ba wanda ya yi shi? Wa yake baka ruwa kake sha? Wa yake baka lafiya? Wa yake baka za? Wannan abun gashi nan yana yaduwa yanzu ya zama ruwan dare. Kana zaune da yaro kawai zai bude baki kuna magana kan shi addu'a, ce ka dalla ba wata addu'a take ci ka je in zaka yarka ka yarka ba wata addu'a. Yara suna nan a yanzu haka din a Ramadan, akwai ƴaƴan musulmi da wallahi ba su azumi saboda ba su yarda da Allah ba. Wani baya azumi, baya sallah, kuma ubansa musulmi, waye ɗansa musulmi, saboda kawai ya shiga wata ƙungiya da za ta ƙaryata masa samuwar Allah tabaraka wa ta'ala. Ai ta jifan Allah da jahilci bai san komai ba, wai Allah ba abin da ya sani. Wannan in ma sun tabbatar maka akwai Allah kenan. To sai me Allah ya ce ya rama? Wa min ash-shayatin.
Wa min ash-shayatin man yahusuna wa ya'maluna 'amalan dun dhalik wa kunna lahum hafidhin.
Na'am.
Wa ayyuba inna rabbahu anni mattani
cikin baiwar da Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa annabi Sulaiman. Wa min ash-shayatin man yahusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik. Allah ya bashi shaydanu, man yahusuna lahu, wanda suke linkaya suna shiga cikin karkashin ruwa, shine yahusuna. Ai mun hore wa annabi Sulaiman shaydanu da suke iya linkaya su shiga karkashin ruwa. In an ce ghafa yahusu, daga al-ghaws ne, shine an-nuzulu tahta al-ma, shine ghawwas. Wa shayatin kullu banna'in wa ghawwas, mun bashi shedanu masu gini kuma mun ba su masu irin laka ruwa teku, sai aljani ya fasa teku ya shiga karkashin ruwan teku ya ɗebo wa annabi Sulaiman arziki. Wannan baiwa ce daga cikin baiwa mai tarin yawa da Allah ya bawa wannan bawa nasa annabi Sulaiman. Ya husuna lahu, sai aka ce gare shi, ai sakharna li Sulaiman man yaghusu lahu, mun hore wa Sulaiman aljani ko shedani da zai shiga karkashin kasa, li ajlihi fa yanziluna tahta miya'il bahari, aljanun nan ko shedanun nan su shiga karkashin ruwa su fito masa da zinari da lu'ulu'i da murjani arziki a karkashin ruwa. Annabi Sulaiman zai ce ku je ku ɗebo duk inda arziki yake, kurin umarni yake bayarwa, ya ce a je a kawo, kawai sai ya gina birni, ya gina kaza. Wannan annabi ne mai cikakken mulki da Ubangiji da ya bashi da sarauta. Wa ya'maluna amalan duna zalik, kuma suna yi masa aiki ba ma wannan ba, kamar yadda na yi bayani a baya, suna masa gini, suna masa kira, suna masa kwanuka, komai da ka sani a duniya annabi Sulaiman yakan sa shedanu aljanu su yi masa, bai da matsala. Ba wai kawai shiga karkashin ruwan su ɗebo masa arzikin bane ba kadai, a'a, ya'maluna wato amalan duna zalik, suna masa wani aiki ba wannan ba. Shine Allah tabaraka wa ta'ala ya rufe wannan aya da cewa kunna lahum hafizin, lalle mu mun kasance wato waɗannan shedanu mu ne masu kiyaye su. Saboda me muna kiyaye su? Dan kar su fita daga umarnin Sulaiman. Ai an ce ma shedani zai iya taurin kai ai, to Allah ya hore masa shedanin, sannan kuma Allah ya kare masa shedanin, ya sa su bi umarnin su a dole, dan kada a samu wasu da za su fita daga ainihin wato da'asa da kuma umarnin sa. Kenan in ya bada command wato dole za su aikata abinda ya musu umarni, yakan sa su tashi sama. Wa yadda malamai sun yi bayani, akwai kisoshin da aka yi bayani na da ya shafi shi annabi Sulaiman, ko suka ce yana da shimfiɗa ta iska, yakan yi shimfiɗa akan iska kawai ya zauna, kawai sai dai a ga yana tashi, yana zaune iska tana yawo da shi inda ya ga dama. Bisatun rihi ake cewa, ba shi kadai ba ma, sai ya zauna da shi da rundunarsa da sojojinsa gaba daya, sai su yi wannan shimfiɗa akan iska ba, kawai su ta yawo, iska ce ta yawo da su. Takan ɗauke su ta kai su ƙasar Sham wani lokacin, a lokaci gajere, yanda kaga jirgi yakan tashi yanzu jirgi sai ka ji ya sauka ya isa guri kaza, to shi ma a wancan lokacin ta wannan iskar yake tafi abinda Allah ya hore masa. Sannan kuma aljanu da mutane, ya mulki aljanu annabi Sulaiman, ya mulki mutane annabi Sulaiman, ya mulki tsuntsaye annabi Sulaiman. Wadancan kisoshi na shimfiɗar iska da wayar sauransu, malamai suke faɗa ana faɗa duk cikin fanala da baiwa da Allah ya annabi Sulaiman, amma ba su da isnadi mai inganci, ba su da magana mai inganci, shi sa ba za mu faɗaɗa bayani wato a kansu ba, saboda ba su zo da riwayoyi ingantattu ba. Idan Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya, insha Allah za mu tashi kisar annabi Ayyuba kuma insha Allah. Kamar yadda bayani ya zo, alhamdulillah malamai sun yi ta kira cewa musamman a nan Kano da sauran jihohi, cewa gwamnati ta duba halin da ake ciki na rashin samun yin sallar juma'a da musulmi suke ciki, suna cikin damuwa kwarai da gaske. Alhamdulillah mu dai a nan Kano muna miƙa godiya ta musamman kamar haka. Malamai sun yi kiraye da sauran manyan mutane na jiha, da wanda aka sani da wanda ba a sani ba, sun kiraye gwamnatin Kano da a duba sha'anin nan na wato sallar juma'a da kuma sallar idi, kuma gwamnati ta karɓo nan kiraye, har ma dai an sanar da takarda da sanarwa rasmiyan officially daga gidan gwamnati cewa za a bada dama a yi salar idi kuma a yi salar juma'a. So muna amfani da wannan dama, muna godiya ga gwamnatin Kano a matakin farko a ƙarƙashin jagorancin Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Allah ya saka musu da alkhairi da shi da ɗan kabinet ɗinsa da sauran wanda suke tare da shi waɗanda suke ba shi shawara aka karɓi wannan kiraye-kiraye da koke-koke na al'ummar jihar Kano gabaki ɗaya na ba su dama su je su bauta Allah a bisa ƙa'idoji da dokoki da gwamnatin ta shimfiɗa. So muna godiya ƙwarai, muna kuma addu'a Allah tabaraka wata'ala ya saka da alkhairi, kuma Allah Ubangiji ya daɗa haɗa kawukan al'ummar jihar Kano, kuma Allah ya sa ba da damar sallar juma'a nan ya zama shi ne dalilin da zai kashe wannan ciwo na coronavirus COVID-19. Addu'o'in da musulmi za su yi a masallatai da roƙon Allah da musulmi za su yi a masallatai da kuma raya ita kanta sha'irar musuluncin ta juma'a ɗin, muna tawassuli da ita, ya Allah ka yaye mana wannan bala'i. Kuma kamar yadda aka yi kira aka roƙa, idan ba a yi ba ana faɗa cewa ba a yi ba, in an yi kuma ya kamata mu fito mu faɗa mu yabe su, mu yi musu godiya, musu addu'a. Muna godiya wa gwamnatin Kano, Allah ya saka muku da alkhairi. Mai girma gwamna, Allah ya maka albarka, Allah ya saka maka da alkhairi, kuma al'umma ta ji daɗin wannan dama da ka bata na tabauta a Allah. Dama akwai dama, amma wata larura ta zo ta gindaya, ba wai dan al'ummar Kano ba su yarda da COVID-19 bane ba, ba kuma dan basu yarda cewa akwai ta kan tasiri ba, akwai. Amma kamar yadda aka bada dama akan wasu damammaki, ko a je kasuwa ko a je banki saboda larura ne, kuma ka bada dama a je a yi sallah, sai mu ce Allah saka maka da alkhairi, Allah shi bada lada, kuma Allah ya ƙara girma. Kuma muna maka addu'a, muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya haɗa maka kan al'ummarka da jama'arka, kuma wannan shi ne zai taimaka ya bar maka mutanenka a tattare da kai. Mun sani cewa za a iya samun challenges, akwai maganganu da suke ta tasowa, masu suka suna ta suka, masu magana suna ta magana, amma dai mai girma abin da ya fi komai shi ne duk abin da za a yi ƙoƙari ake a tsare lafiyar wannan al'umma, kuma insha Allah wannan hanya ce ta tsare lafiyar al'umma, kuma duk abin da za a je a dawo, lalle muna fatan a barka da al'ummarka, a barka da jama'arka, su faɗi alheri a kanka, su yi maka addu'a, da jama'ar da suke tare da kai su muku addu'a ta alkhairi, shi ya fi akan tsinuwa da la'anta da wasu mutane suke yi waɗanda ba su samu tarbiyyar baka ba. Muna fatan, muna kuma godiya akan wannan, Allah saka da alkhairi. Sannan muna godiya wa malamai na wannan jiha da suka yi ta ƙoƙari dare da rana, aka yi ta mitin, aka yi ta zama, aka yi ta aika takardu, aka yi ta turawa har zuwa lokacin da ainihin wato gwamnati ta karɓi wannan saƙo. Dukan mu dai muna cikin farin ciki, muna cikin jin daɗi. Allah ya saka da alkhairi, Allah kuma ya bada lada, lalle an yi abin da ya kamata. Wannan ya nuna cewa wannan gwamnati taka gwamnati ce da take kula da bukatun al'ummarta, gwamnati ce da take kula da me zai je ya dawo, kuma tana fifita wato bukatu na al'umma, musamman abin da ya shafi addini. Yanzu nan ya tabbatar mana khadimul islamin ta tabbata sosai tunda ta yi wa sallah hidima. Muna fatan Allah tabaraka wata'ala ya daɗa tabbatar da wannan kujera ta khadimul islami saboda tabbatuwar wannan sallar juma'a. Allah Ubangiji kuma ya kawar da duk wata fitina da wata barazana, kuma al'ummar jihar Kano a shirye suke su taimaka maka da duk wata barazana za ka iya fuskanta akan wannan dama insha Allahu. Amma muna da maimaitawa, mun yarda akwai wannan ciwo, mun yarda akwai wannan cuta, mun yarda tana da tasiri, amma dai duk da haka kuma mun yarda da muhimmancin mu bautawa Allah, dan ta dalilin bautar Allah ne za mu zo mu nemi samun waraka a wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Wannan shi ne abin da zan faɗa, in na yi kuskure a yi min afuwa, a yafe min. Lalle ni kam ina cike da farin ciki da dukkan sauran al'umma, kamar yadda nake gani a fuskokin mutane a garin nan, ana ta alhamdulillah, ana Allahu akbar. Abu na biyu na ƙarshe shi ne kira ga su al'umma wanda aka ba su wannan dama. An ce kada a je masallacin juma'a a yi sallah, kada a je kamsa salawat, kada a je kaza, ne ba wai dan tsabar kin mutane kar su yi sallan ba ne, a iya kyautata zan da muke yi mu na zahiri, amma dan saboda yaya za a yi a daƙile wannan cuta. To tunda an ba da dama a je a yi sallar juma'a ɗin nan, ba fa haka kawai aka ba da dama a yi juma'a ba, dole akwai sharuɗa da dokoki wanda mu kuma yanzu to wahala ta dawo kan mu, aiki ya dawo kan mu, an jefa mana kwallo ne a raga an bar mu da ita. Ina kira ga al'ummar musulmi na jihar Kano gabaki daya da sauran jihohi da aka ba su dama su je su yi sallar juma'a a masallatansu don Allah a bi doka da oda. Musulmi mu nuna cewa mu din nan masu bin doka ne da oda. Abinda aka ce a sa na wato face mask nan, takunkumi din nan da ake sawa na hanci da baki, a yi ƙoƙari a makala wannan takunkumi don saboda haɗuwar da za a yi, a yi ƙoƙari a makala shi, a wanke hannu. Duk abinda suka faɗa na cewa ƙa'ida ne da zai taimaka wajen rage ko daƙile yaduwar wannan cuta ɗin, to mu ba da haɗin kai a masallatanmu. Kuma yana da kyau ina ba da shawara ga hukumomi na masallatai da jami'o'i na masallatai da limamai da 'yan hizba su taimaka wajen ɗora mutane ta hanyar haƙuri da su da kuma bayyana musu abin cikin hikima da basira. Lallai a nuna musu kowane masallaci a yi ƙoƙari a sa wannan takunkumi a yi sallah, a rurrufe fuska ko in ce a rurrufe baki da hanci, tunda shi ne ƙa'idar da aka ce a yi. Kuma a wanke hannu kar a shiga guri babu tsafta. Daman mu addininmu ya koya mana wannan. Yana da kyau masallatai a babi na shawara su rurrufe ƙofofinsu, wanda ya cika ƙa'ida su ba shi dama ya shiga cikin masallaci a yi sallah tare da shi ba tare da ya cutar da wani ba. Wanda kuma ba zai cika ƙa'ida ba sai a bashi da 'yan agaji su ba shi haƙuri ya koma gefe, kada ya shigo ya karya ƙa'ida. Don gwamnati ta ba da dama a yi sallan nan ne bisa ƙa'ida da doka. So don Allah musulmi ya kamata mu zamanto masu kulawa da ƙa'ida da doka. Mu kula da ƙa'ida da doka, kada a zo a ga mu ta ci barkatai babu tsari an lalata al'amura. Kar mu je mu yi abin da ake 'yan kasuwa suke a cikin kasuwanni. Kada mu je mu yi abin da ake a bankuna. Kada mu je an mu yi abin da ake a filin ball. Kada mu je mu yi a inda ake a filin kokawa, filin kaza. Lallai masallaci mu ga ana yin sa da tsari, kamar yadda muke gani a ƙasashe waɗanda aka ba su dama suke salloli ɗin, za ku gansu a bisa tsari wanda zai taimaka a ga cewa lallai muna kan daidai, ba mun kakkarya dokar ba. Wanda kuma magana ta gaskiya, dan ma abin da ake jin tsoron kada a ba da dama a yi sallah ɗin don kada a karya wannan doka. So muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon kiyaye waɗannan dokoki, kuma ya sa wannan shi ne dalilin da za a sa a samu waraka. Ko muna da dabarar shawara wadda sauran malamai ma sun faɗa don rage cunkoso, me zai hana gwamnati ta duba a tuntuɓi Council of Ulama da kuma ainihin sauran malamai da jiha gaba ɗaya da ƙungiyoyi wasu masallatan na kamsa salawat a mammayar da su na juma'a for the meantime, iya lokacin corona ɗin kawai. Gwamnati ta ce masallaci kaza unguwa kaza a rinƙa sallar juma'a don a rage cunkoso, tunda cunkoson ne ba a so. Idan masallatanmu na kamsa salawat masu ɗan girma-girma na cikin unguwanni, za a ba da dama limaman su rinƙa yi musu sallar juma'a huɗu ba ce ko hadisi dai aka karanta ta yi, Allah sa mata albarka. Ko su malaman su ayyana limamai da za su rinƙa yin limanci a wannan masallatai, sai a rage yawan cunkoso. Wannan shawara ce nake bayarwa ga ainihin wato hukuma da kuma malamai na ƙungiyoyi da kuma masu masallatai ɗin. In har da hukuma za ta yarda, to da zai taimaka. In an gama corona lafiya, sai a rufe kowane masallaci a koma normal masallatai da ake. Sannan kuma akwai jihohin da suna buƙatar a taimaka musu da addu'a, su ma Allah ba su wannan ni'ima. Irin jihar Kaduna suna cikin wani yanayi, suna kuka suna zubar da hawaye. Allah Ubangiji ya ba su dama su ci gaba da yin sallolin su na juma'a, su rinƙa roƙon Allah su yi addu'a, don a nan ne za a yi addu'a, roƙi Allah, Allah ya kawar da wannan abin. Tunda an yarda corona ba ta da magani, ai sai a koma ga Allah ya yi addu'a. In sha Allah idan an roƙi Allah tabaraka wa ta'ala, Allah maɗaukakin sarki zai karɓa. Muna fatan Allah Ubangiji ya ba mu yadda za mu yi, kuma ya tabbatar mana da wannan ni'ima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.